بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بدا ساكي حدوة وانا يمتشي نرانا جمعة يومنا رانا 24 ga watan رمضان shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci ne albarka na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a darussan mu na tafsiri na watan azumin Ramadana a wannan shekara ta 1447 muna cikin tafsirin suratul Baqara insha Allah yau zamu darasi ne lamba na 39 kenan za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki a aya ta 94 da Allah yake cewa qul in kana lakum darul akhiratu inda Allah
na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
Allah barke sarki yana ci gaba da labarta mana irin wato saba wa shari'ar Allah da Yahudawa suke. Wannan ita ce mas'ala ta 14 cikin jerengiyar wato kurakurai da nufukansu. Allah ya ce qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Allah ya ce qul ka ce in kanat lakum ad-darul akhiratu idan gidan lahira ya kasance naku ne inda Allahi a wurin Allah khalisatan ku kadai min dunin nas kuma bayan sauran mutane fatamannawul mauta to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqina inda gaske kuke fadan wannan magana wannan aya tana bayyana mana irin zato na ƙarya da san rai wanda Yahudawa suke riya cewar su lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat cewar su nahnu abna'ullahi wa ahibba'u cewar su mu ne ashabul jannati khalisatan lana ai in ma sun shiga wuta to yan kwanaki ne kadan kwana 7 ko kuma kwana 40 mafi yawa suka yi ƙarya suka ce su ne masoya Allah su ne makusantan shi suka sake yin ƙarya suka ce ai su kadai ne ma ƴan aljanna shine Allah yake cewa idan da gaske ne wannan magana da kuke faɗa to ku ce ku fito ku ce ya Allah muna so ka kashe mu mu tafi aljanna fatamannawul maut fasara ta farko kenan fatamannawul maut ku yi fatan mutuwa fasara ta biyu Ibnu Abbas yace fatamannawul mauta li ihdal fariqain ku fito ku ce tsakanin ku da musulmai wanda Allah ya fi so to Allah ya kashe shi ya tafi aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi walau anna al-yahuda tamannawul mauta wallahi inda sun sake sun yi ganganci sun faɗi wannan magana Annabi yace la ra'aw maqa'idahum min al-dar da Allah ya nuna musu gidajen sa a wuta kuma da wani bai huda ba zai saura a duniya ba rana Annabi yake cewa walau kharaja alladhina yubairuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la raja'u لا يجدون مالا ولا اهلا هكذا waɗanda aka ce musu su fito ayi mubahara waɗanda Allah ya ba mu labari a cikin Ali Imran cewa fa man hajjaka min ba'di zalika min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin Allah ya ce wanda duk ya kafa maka yayi jayayya da kai bayan gaskiya da ilimi sun riga sun mu to kace ya fito da kansa da ƴaƴansa da matansa yazo ayi tsine ne luwa cewa Allah ya tsine wanda bai da gaskiya Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da Hassan da Husaini da Fatima da Ali ya lullaba su a cikin wani bargo yace haula'i ahlul bait ga mutanen gidana kuma Yahudawa ku fito da mutanen gidanku ku zo ayi wannan mubahara ba su zo ba sai suka ce in muka sake muka yi wannan abin da mutumin nan wala ba shi ba saboda mun san gaskiya yake to haka nan ma da aka ce fatamannawul mauta Allah ya ce in kun isa ku budi baki ku ce Allah muna so tunda dai ni'ima za ku tafi cikin ta a lahira ku budi baki ku ce Allah ka kashe mu kuma tafi cikin ni'imar nan ba suka ce ina ai ba zai ba ai mun san kawai jayayya muke saboda haka ba su tamannin mutuwar ba ba su kuma yi abinda suke cika baki a kai ba wannan ita ma wannan tamanni din ana kiranta da suna mubahala ita ma kamar yadda aka kira waccan kabiya ta cikin suratu Ali Imran mubahala shine idan an yi wata tattaunawa an yi kikikata an rasa wanda zai gamsu da hujjar wani sai a share ruwa kamar yadda Bahaushe yake cewa ayi alwashi a barwa Allah zaki cewa ya Allah tsakanin wani da wani ko tsakanin mai ra'ayi kaza da mai ra'ayi kaza da Allah ka nuna ne gaskiya a tsakanin mu Allah wanda bai da gaskiya Allah ka yi magani shi wannan ana yin shi ne akan al'umurul ibab manyan abubuwa waɗanda kuma kana da yakinin cewa gaskiya ne 100% ba a yi shi akan wata rigima karama azumucin daga zaran suna da rigima akan kiran sallah da sata fari minan nomi ya ce abokin karawar shi a bayan mubahala ko dan suna da rigima akan a fadin abin nan maimaita kiran sallah idan mai kiran sallah yana yi ko wani abu irin dan karamin abu a cikin juz'iyya da na fiƙhu wannan ba a kiran mubahala akan shi ba a samu mutane suna yin mubahala akan wannan ba ana yin mubahala ne akan tsakanin addinin musulunci da kafirci misali ko annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani wanda yake tsare ta abinda kake da yakini gaskiya ne amma magana da magana wani malami ko fikihun wani malami ko tattaunawa da sabanin fahimta tsakanin malamai ba a yi mubahala akan wannan su kiyaye ana yi ne akan abinda zaka iya mutuwa akan shi akan abinda ka san cewa babu yadda za a yi hukuncin shi ya canza ne idan kana so ka tabbatarwa da wani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shi kuma yace a akwai wani wali wanda yake da dama irin ta manzon Allah a bayan shi sai na kuwa kai karshen hujjoji zaka yi mubahala kan wannan don wannan ka san gaskiya ce faratan kamar hasken rana ina fata muna gane to wannan ma ana kiran shi da suna mubahala a cikin fassara da malamai suka yi shi kun kace musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama in kana da kuma daral akhira idan gidan lahira na ku ne inda lahi a wurin Allah khalikatan ku kadai ne dunin lahi ad-darul akhira ana wato al-janna shine ake kira da suna ad-darul akhira duk da yake ba shi kadai ne gida a lahira amma shi ne da ya amsa sunan gida wanda a cikin shi akwai abubuwan jin dadi da natsuwa da abubuwan morewa da iyalai da sauransu kaga wuta ba ta da wannan gidan azaba wato kaman gidan yari da ita ba za a ce mata gida ba sai dai ana kiranta da sunan gida ta jawuzan Allah ka tsare mana wuta Allah ya ce fatamannawul mauta in sai ku kira madaya daga cikin bangarorin guda biyu ku ce Allah ya sa ya mutu mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tamannatil yahudul mauta lama baqiya ala wajhil ardi yahudiyyun illa ma da ba wannan sura cikin shi wannan aya ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki a cikin sutul juma'a da Allah ya ƙara challenge ɗinsa a wajen da Allah yake cewa قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله يقول يا أيها اليهود idan da gaske ne abin da kuke faɗa cewa ku ne majibinta sha'anin Allah banda sauran mutane, to ku yi fatan mutuwa, ku yi fatan Allah ya kashe ku. Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan, da dai ba za su taɓa fatan mutuwa. To a fatan mutuwa yana daga cikin abubuwan da a shar'ance malamai suka tattauna a kansu, cin ya halasta wani musulmi haka kawai wato yayi fatan mutuwa dan ya ji wahalar rayuwa, ko dan wani kunci, ko dan wata damuwa, ko dan dadewa a duniya, ko dan wani nashi ya rasu, yana tsananin kaunar wani nashi ya gwammace shi ma ya mutu ya tare da shi, ko ya halasta haka. Al'aslu game da haka shine bai halasta ba. Idan kuma har mutum zai yi, to akwai sharadi, kamar da hadisi ya zo a cikin Musnad al-Imam أحمد بن حنبل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى لا يتمنى ين أحدكم الموت كذا أيوك يفات متوى لبر أصابة سبو رياشة تشكي ونقنشي فإن كان لابد فائلا إن يزم الدول سيفات متوى فليقول فيباء الله ذائب يأدوى يتشى اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا وتوقني in kanatul wafatu khairan, ya Allah ka raya ni idan rayuwa ce alkhairi gare ni, ya Allah ka kashe ni idan mutuwa ce alkhairi gare ni. Wani na iya kafa hujja ya ce to ai gashi nan alqur'ani ya zo da bayanin Maryam alaiha salam da take cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, tace kai cona ina ma da na mutu gabanin wannan hadisa, gabanin wannan cikin da ya bayyana a cikina, da na zama abinda aka manta da ni cincin. Gaskiya ne Qur'ani ne wannan, kuma daidai ne abinda ta yi, amma shari'ar wata al'umma ce gabanin mu, ba shari'ar mu bane. Shari'ar mu kuma abinda Allah ya karantar da mu, abinda manzo Allah sai sun ya karantar da mu shine wannan. Dama malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif qa'idatan min shar'i, shari'ar wasu da suka gabata, wasu al'ummi da suka gabata ya halatta ne aiki da ita, matukar bata saba wa abinda mu Allah ya yi mana wahayi ba. To a cikin abinda Allah ya wahayi, a cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, nabi ya ce kada ɗayan ku ya fatan mutuwa, musamman kuma saboda tsawon rayuwa shi ma wani albarka. Nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ila yau yana cewa, wancan hadisin da muka karanta yana cikin Sahih Muslim, a cikin hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a khairukum man qala umru wa hasuna amalu, mafi alkhairi a cikin ku shine wanda shekarun shi suka yi tsayi, wanda ya dade a duniya kuma yayi kyakkyawan aiki a cikin rayuwarsa, wannan ya samu alkhairi. Alkhairin shi yafi na wanda bai dade a duniya ba, koda yayi aiki na kwarai, ballantana kuma wanda bai aiki na kwarai ba. Saboda ba a so mutum ya dinga fatan mutuwa, sai dai ya dinga fatan Allah ya bashi tsawon rai mai albarka, ya dinga fatan Allah ya bashi dama, in mutumin kirki ne shi ya ci gaba da aikin kirki, in ba mutumin kirki bane shi ya samu damar tuba. Ina fatan mun gane, sai Allah ya ce mene,
walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun
bi qalbi. Kun ga nan ba kamar da ya fada cikin satul juma'a, sun ya ce wala yatamannau lahu abad, nan kuma walan yatamannau abad, da ai faukau ba za su taba fatan mutuwa, bima qaddamat aydihi, saboda irin kasassabar da suka aikata, sun san irin laifukan da suka yi. Wallahu alimun bi qalbi, Allah shi yafi kowa sanin azzalimai. Haka can ma cikin suratu aljuma Allah ya ce wallahu alim bi zalim, domin duk magana ce iri daya akan yahudawa. Yahudawa sun kasance mutane masu wanda suka fi kowa irin mutuwa, da haka suke da suka fi kowa irin zaman duniya, duk abin da za su yi duniyar su ta gyaru to shi suke, ba su da wasa da gyara duniya. Kamar da Allah madaukakin sarki ya musu take a wurare daban-daban. Allah ya ce alamuna zahiran min al-hayatid, sun san shige da fice da lagwar rayuwar duniya, sun tsara ta yadda ya kamata, yadda ya kamata. In kaga yadda suke tsara rayuwa, yadda suke tsara birane, yadda suke tsara tattalin arziki, yadda suke tsara harkokin tsaro, kamar ba za a bi duniyar nan. Duk wanda ya taɓa zuwa wani gari wanda yake na kafirai ne Yahudawa zai ba da wannan labari, yadda suka ɗauki duniya to kamar iyakacin rayuwarsu kenan, kiyama. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. To dan Allah yana tabbatar mana da wannan al'ada da tunani na su shine ba sa son mutuwa ko kada. Allah ya ce game da cewa la tajidanna ahrasan nas
musajjidanna wa la tajidanna ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina ashraku يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
الله يجزي ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم كما ذاك سانيس سوسك فقوة kwaɗayin rayuwa. Wa minan ladina ashraku, kai su suka fi maguzawa. Wannan aqfun juz'i ne alal kull, kuma waɗannan maguzawa su ma wani sashi ne na mutane. Bayan da Allah ya ce za ka same su sun fi kowa cikin mutane kwaɗayin rayuwar duniya, na cewa a kan rayuwar duniya sai ce wa minan ladina ashraku, sun ma fi mushrikai, waɗannan da suke mutum gumaka ƙurayshawa da sauran kafirai. Allah ya ce ya waddu ahaduhu, ɗaya daga cikinsu su Yahudawa yana fatan lauyu wa ammaru alfasara, zai so a ce ya rayu shekara uku. Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi anil abab min al abab, kuma in ma zai rayu shekara uku ba za ka kiratar da shi daga azaba Allah ba. Ayyu ammar ku da ya rayu shekara uku, wallahu basirun bima ya'malu, Allah ya san abin da suke aikatawa. Wannan aya tana gaya mana sha'anin Yahudawa game da tsananin san rayuwar duniya, wanda ɗayansu zai yi fatan inda ma zai iya shekara dubu bai damuwa. Shi za ka mai da muka ambata, suke da naciya a kan rayuwa, suke kawo tsare-tsare wanda za su hana su mutuwa a tunaninsu. Yanzu a ƙasa irin ta Isra'ila, kusan rabin ƙasar za ka samu cewa underground, mutane da yawa a ƙarƙashin ƙasa suke rayuwa, suna koye asibitoci da makarantu da ma'aikatan gwamnati da wuraren da ake wada sha'anin mulki, duka cikin ƙarƙashin ƙasa ne a koye da yawa, don ana jin tsoro. Yanzu duk wannan abin da ake yi na yaƙe-yaƙen nan, tare da cewa ba su ɗin suna da makamai na tashin hankali, amma sun fi kowa tsoro, sun fi Iraniyawa tsoro, sun fi kowa tsoron yaƙin nan, saboda tsoron kada a kashe su. Ba Yahude shi ne kuwa ya kai zamanin da a yanzu suna nan suna ta bincike, suna binciken yadda za a yi a daina mutuwa, natural death. Wai dai mutum zai mutu sai dai in accidental, sai dai wani abu haɗari ko wani abu na wata cuta ko wata annoba, amma dai mutuwa wanda ake bayan an yi shekaru, to suna nan suna ta bincike akan ya za a yi su sake reviving self ɗin jikin mutum, wanda su ne suke aging ɗinsa ya mutu, ya za a yi su reviving ɗinsa yadda ba za a mutu. Auka irin tasu suna da bincike da suke ta gudanarwa akan ya za a yi idan mutum ya mutu sabon mutuwa a iya restoration ɗinsa. Duk wannan bincike yanzu haka akwai shi a ƙasa a wasu cibiyoyinsu na ilimi, ana ta zankawa maƙudan biliyoyin kuɗaɗe. Duk wannan saboda ba a san gamuwa da Allah, saboda ba a san barin duniya, saboda rayuwar duniyar nan sun riga sun gama tsara. Yana daga cikin darasin za mu ɗauka a nan shi, duk musulmi wanda ya biye ma rayuwar duniya irin yadda Yahudawa suka biye mata, za ka same shi da irin wannan tunanin. Wato idan mutum ya gama gyara duniya ita kadai, bai damu da lahira ba, bai yi shirin gamuwa da Allah ba, baya bautawa Allah, bai kyautawa bayin Allah, yana ta sassaba ii, kuma yana ganin nan akwai dadi, to zaka ganshi yana da tsananin tsoron mutuwa, zaka ga da tsananin kin maganar mutuwa, wani ko da ra'ida zai so a gance shi, wani ko labarin an yi mutuwa zai so yi, wato saboda bai shirya komai ba dan gabuwa da Allah. To wannan dabi'a ce irin ta Yahudawa, sam bai kamata a samu musulmi da ita ba, ya kamata musulmi ya zama cewa yana da shiri na lahira, kuma da Allah sai sai yake ce mana akthiru min dhikri hadimin nazrat, ku yawaita tuna mutuwa mai rubuza jin dadin duniya, idan kana yawaita tuna ta tana rage dogon buri, tana kuma jallin zamun ka daga sabon Allah. Akwai wanda kana tun lahira sai ka to me amfanin bata lokaci dan yin su, akwai wani sabon da in zaka yi shi in ka tana cewa tayyufa kana cikin wannan sabon ko da bayan ka gama shi Allah dauki rayuwar ka mai zaka yawa Allah, idan kai mumini ne sai ka fasa, kaga wannan yau ka tana mutuwar ya taimake ka ya jalin zamun ka daga barna, to haka ake so musulmi ya kasance mumini ya kasance. To anan ma kamar yadda aka take ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzo Allah, da ni da yake ba ta labarin cewa babu wani abu da Allah yake shirin yi wanda Allah madaukakin sarki yake taraddudin yayi ko ya bari, kamar dauke ran bawan sa mumini, shi bawa mumini Allah yace yakrahul maut, baya son mutuwa, wa ana akrahu masaata, ni kuma ba na son wato na kuntata mushi, Allah yace amma dole sai ya mutu. Aisha take cewa manzo Allah sai ya sama cikin riwaya wa kulluna yakrahul maut, sai kowa a cikin mu yana kin mutuwa, sai annabi yace mata ba irin wannan kin mutuwar ne ake kyama ba, irin na Yahudawa daban, irin kuma na dan adanci wanda kowane dan adam zai so a ce ya ci gaba da rayuwa ba wai dan ya fi jin dadin nan ko dan yana kin gamuwa da Allah ba, a saboda dabi'a da Allah ya sawa da mana, wannan dabi'ar kuma ta samo asali daga dabi'ar baban mu Adamu alaihi salam, kamar da muka karanta a baya da shedan ya ci mishi hal adulluka ala shajaratil khuld, wannan san wanzuwa to dabi'a dan adam ce, to Allah wadai ki sarki baya kama mutum da abin da yake dabi'ar sani sai in ya sarrafa ta zuwa sabon Allah. Al misali yanzu jin yunwa dabi'a dan adam, jin kishirwa dabi'a dan adam, jin farin ciki ko jin fushi ko jin haushi duka dabi'a ne, to dan ka ji haushi kawai ko kai ko ka ji yunwa Allah ba zai kama ka da dai ba, sai in a sanadiyya haka ka saba wa Allah. Haka jin sha'awa ta kiyama ce dabi'a dan adam, mujarradin jin sha'awa sai sai Allah ya kama ka da dai sai ka sarrafa sha'awa zuwa sabon Allah. To haka ma jin kin mutuwa dabi'a da madaci, to Allah ba zai kama ka da laifin wannan dabi'ar ba, sai in asaladiyar haka ka saba wa Allah. Ina fata mun gane wannan, kamar irin mutane su dinga cewa za su dinga maganganun banza, su dinga aibata abin nan addini, ko suna faɗan wasu azanci na nuna kyamar gamuwarsu da Allah, amma dukkan mumini to za ka ga aslan yana son gamuwa da Allah. To inda cikin hadisi ne da yake cewa man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'a, ko wanda yake son gamuwa da Allah to Allah yana son gamuwa da shi. Sayyidina Muawiya sai yake cewa Allahumma inni ahbabtu liqa'a fahbib liqa'i ya Rabb, yaro tuna hadisi sai yake tadi yake cewa Allah yana son gamuwa da kai, ya Allah ni ma ku so gamuwa da kai. Saboda haka wannan mujarradin kin mutuwa to bai da wata matsala a asalin shi, amma komai dadewar da mutum ya a duniya bai sani ba, wannan dadewar ba za ta hana shi gamuwa da Allah ba, kuma za ta hana ya mutu ba, kuma hasali ma in ya mutu sai ya ninninka dadewar da ya a duniya, sai ya ninka ta a cikin kabari. Annabi Musa alaihi salam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa, kamar da yake cikin sahih Bukhari, cewa Annabi Musa yana zaune kawai sai mala'ika mutuwa su gidan shi, da mala'ika mutuwa su gidan shi, Annabi Musa bai san mala'ika bane, ya zo cikin sifar mutum kawai ya buge shi har ya ji mai ciwa ido. Mala'ika ya koma wurin Allah ya je ya kai koke cewa ya Allah ka tura ni gun bawan ka wanda bai san mutuwa, to kaga Annabi Allah bai san mutuwa fasara da mala'ika ya mishi, sai Allah ya ce mala'ikan ka koma wurin shi ka mai sallama, mu abin da yasa Annabi Musa bai wannan hukunci ya shiga gidan shi babu sallama, yace ka mai sallama ka nemi izini sannan ka gaya mushi kai waye, sannan kuma ka ce Allah ya aiko ka, ya ce in dai san mutuwa bai samu bijimi ya dafa jikin bijimin, duk inda hannun shi ya taba kowanne filin gashi daya za a kara mishi garar, sai ya ce a tambayi mishi Allah bayan wannan shekarun zai mutu. Allah ya ce bare ko zai mutu, ce to baya su, inda zai mutu da ƙarshe baya su, ma'ana duk tsawon shekarun da za ka yi inda har ƙarshe za ka mutu to ne bambanci kenan. Na Musa ya ce kawai shi ya shirya ya za a ɗauki ransa, amma yana roƙo a bar shi ya shiga Baitul Maqdis, yana so ya mutu a cikin Baitul Maqdis, sai ka kama hanya yana shiga Baitul Maqdis da kamar tafiya tiki biyar, sai Allah ya sa mala'ika ya kira ya shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina wajen da na gwada muku ma inda ka bar shi. A shahidi shi ne hatta annabin Allah Musa alaihi salam sai da mala'ika ya mai fassara cewa zai san mutuwa. To wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, ɗabi'a ce ta ɗan adam, asali kin wato mutuwa, amma ki irin na Yahudawa wanda asanadiyarsa za su tama duniya shiri har su kokarin su ga za su shiga hakkin Allah. Yanzu misali tana nan wai kada mutum ya mutu saboda tsufa, ko mutum ya mutu a dawo da shi, wannan shiga hakkin Allah da kuma za su yawo. Sannan irin wato shiri da suke wa duniya extraordinary, komai sai an kalaile shi, tsarin tsaron ƙasa, kiwon lafiya, tattalin arziki, zamantakewa, duk wata mu'amala ya zama da cewa ana so shi ta zama perfect, saboda ka a samu matsala wanda za a iya mutuwa. Yanzu jibai irin yadda suka inganta tafiye-tafiye, ko yanzu motoci da yake ana ce musu anti-accident, ba sa yin accident saboda kada a jirgi, jiragen sama da ake yanzu haka suke, babu yadda za a yi tashi in dai akwai matsala, suna tashi ne kawai idan akwai 100% report na safety, sannan suke tashi. To a haka suke rayuwa. Wanda mu kuma za ga duk da yake mu muna da ɗabi'ar, amma ba ma irin wannan ƙarfi cewa rayuwa mu sauran al'umma duniya muna iya mu yi ganganci, muna iya ma mu yi kuskure, muna iya kuma muna ji muna gani akwai wata matsala a ce a je kawai ba ku me Allah ne yake kare, ba ka bane akwai mota ta da matsala ko ba ta da taya ko na ba ko ai mata ubalan da ce kuma sai kawai Allah ke kare. In ma jirgi ne yanzu irin jiragen mu da muke hawa, saboda mu ba Yahudawa bane, ana ji ana ya kara kyar ko kuma yanzu ya sauka akwai matsala sai a ce kai da Allah ne yake karewa, mu tafi kawai kuma haka za ta, ko Allah din ya kare ko kuma dai bai kare ba, wannan kuma wani abu ne daban. Wato kaga filosofin dukkan mutanen duniya a rayuwa a ɓangare guda ya bambanta da filosofin Yahudawa, da shi ne wannan abin Allah yake tabbatar mana da shi. Tun da don ka san Alƙur'ani gaskiya ne, Allah ya ce wala tajidannahum, za ka same shi a harasan nasi ala hayati, sun fi kowa ra'ayin tabbata a duniya, wa min alladhina ashraku, kai sun ma fi maguzawa, wato maguzawa waɗanda ba su da wani tunani game da lahira. Kaga ya kamata a ce su sufi kowa tunanin duniya, domin su iya abin da suka sani, domin su ne masu cewa in hiya illa hayatina dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. To duk da haka Yahudawa wanda su sun san Allah, sun san annabawa, suna da attaura, a jiya mun ji labarin wani daga cikinsu wanda yake wa'azi akan tashin alkiyama da hisabi da kaza da kaza da kaza, ko har su babuza suka ce mishi kai ko daga sai kake yin an mutu za a tashi, kaga su sun san wannan, amma sai ya zama sun fi waɗanda ba su sani ba ji tsoron mutuwa. Allah ya ce ya waddu ahaduhum, ɗayansu yana fatan law yu'ammaru, da za a raya shi alfa sanatin, shekara tudu, wa ma huwa bi muzahihi min al'adab, wannan rayuwa ba za ta cire shi daga azabar Allah ba. An yi amman tun da bai yi addini ba ko mun daren daɗewa sai ya mutu sai ya gama da Allah, kuma sai Allah ya mashi azabar kafircin da ya yi. Wallahu basirun bima ya'maluna, Allah mai sani ne a kan abin da suke aikatawa. Sai Allah ya ce mene,
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
Allah madaukake sarki yace kul man kana aduwwan da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Wannan tace mukhalafa ta 16 cikin fukan Yahudawa, wannan da fi yadda yake shine suka kirkiri wata shubha, suka ce mu ba mu yarda da jibrilu ba, in dai shine mala'ikan da ke kawo maka alqur'ani to ba za mu duba. Me yasa suka ce wai abokin gaban su? Shine Allah yake amsa musu yace kul, ka ce musu man kana aduwwan da jibrila, wanda ya zama aduwi wato abokin gaba ga mala'ika jibrilu, fa innahu nazzalahu ala qalbika, shi mala'ikan ya saukar da alqur'ani ne ga zuciyarka bi idnillahi, da izinin Allah, musaddiqan lima bayna yadayhi, alqur'anin yana mai gaskata abinda ya gabace shi na attara da injila, wa hudan kuma shiriya, wa bushra kuma albushr lil mu'minina, ga mu'minai. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, yake cewa sami'a Abdullah ibn Salam bi maqdam an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Salam ɗaya daga cikin malamai cikin Yahudawa wanda daga baya ya musulunta, da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina, wa huwa fi ardin yahtarif, yana wani waje yana aiki, kisa shi tana da tsawo, fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya rubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ya ce inni sa'iduka an salat, ina da tambaya guda uku, la ya'lamuhunna illa nabi, in dai ka san amsoshin su to na yadda annabi ne. Tambaya ta farko, ma awwal ashrat as-sa'a, menene alamar tashin al-kiyama ta farko? Tambaya ta biyu, wa ma awwal a'ali ahli al-janna, menene abinda yan aljanna za su fara ci da zarar su shiga aljanna? Tambaya ta uku, wa ma yanzi'ul walad, me ke sa da yayi kama da mahaifiyarsa ko yayi kama da babansa? Yace in ka bada wannan amsoshin na yadda kai Allah, domin duk wannan ilimin annabawa ne kuma suka san shi. Fa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhbarani bi hadha jibril anifan, yace kaida ce ka samu amsar ka, dazu dazun nan mala'ika jibril ya kawo mini labarin wannan wahayi. Fa qala, sai yace kunta jibril, kace jibril kuma? Qala, Allah yace na'am, kwarai kuwa. Qala, sai yace zaka aduwul yahudi min al-mala'ika, ce gaskiya akwai matsala, inda jibril ne dan sakon ka, gaskiya akwai matsala domin mu muna gaba da shi. Fa qara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadina, sai kawai nan take aka sako annabi wannan aya, kul man kana aduwul jibril fa innahu nazalahu ala qalbika. Sannan sai annabi ba shi amsa, yace masa amma awwalu ashratis sa'a, farkon alamun cewa alkiyama ta kusanto ganga ta nan zuwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanaru tahsurun nas min al-mashriq ila al-maghrib, Allah zai aiko da wata wuta ta dinga sauka tana kora mutane daga yamma daga ko'ina, sai ta kora su ta tara su a ardul mahshar, kasar da za a tashi alkiyama shine kasar Sham. Nabi ya ce wannan shine farkon alamun tashi alkiyama. Nabi shine mene da yace a farkon abincin da zasu ci a aljanna in an shiga, Allah ta sa mana ciki, manzo Allah ya ce mishi wa amma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul janna fa ziyadatu kabdi bihuti, farkon abincin da za a fara ba yan aljanna madayin appetizer da sun shiga aljanna, za a kawo musu gasheshen hantar kifi. Allah dai halicci wani katin kifi wanda hantar shi ta isa duka yan aljanna, kamar da zuwa cikin wasu riwayoyi yayi ta za a gasa ayi barbecue din ta ayi tarba yan aljanna, shine farko abincin da suka ci. Wa idha tabaqa ma'ur rajul, Nabi ya ce masa sannan abinda ke sa ɗaya ɗaye kama da ɗaya cikin mahaifansa, idan ruwan maniyin namiji ne ya gabata ya ce naza'al walada, sai ɗan ya kama da uban. Wa idza naza'a ma'ul mar'ati, idan ruwan maniyin mahaifa ne ya gabata naza'atul walada, sai ɗan ya kama da ita. Annabi ya bashi wannan amsoshin, sai ya ce daga nan kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka abdullahi wa rasuluhu, nan take sai ya yi imani. Idan ya yi imani sai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam, amma ina da wata alfarma da nake mai. Yahudawa mutane ne makirai marasa son gaskiya, idan na tafi yanzu suka ji labarin na musulunta, to za su ɓata ni a wurinka, ba za su ƙara gangar da ta ba. Daga ina so yanzu ka kira su ka tambaye su ka san matsayina a wurinsu kafin san na musulunta. Sai ya shiga wani waje ɗuya, sai aka kira Yahudawa wasu daga cikinsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ma taquluna fi Abdullahi ibn Salam, me za ku ce game da Abdullahi ibn Salam? Suka ce a ai babba ne ɗan manya ne. Suka ce ai wannan mutum yana cikin manyan mu. Suka ce ai innahu sharifuna wa ibnu sharifina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina, suka ce ai jagora ne a cikin mu, babba ne, muna ji da shi, ɗan manya ne. Sai Annabi ya ce me za ku ce inda a ce zai musulunta? Suka ce hashahu Allah, Allah ya tsare shi da shiga musulunci. Sai ya fito ya ce to ga na musulunta da. Sai suka canza hukunci suka ce sharruna wa ibnu sharrina, ai mutum banza ne da ai dama matsiyaci ne bai da daraja a cikin. Sai ce Annabi, to kaji abinda ke gaya maka yawan da yanzu, inda ba dan ka ji daga bakinsu ba, da a ce sai da suka samu labarin na musulunta, to haka ba su yi wannan shida. Dama su wannan shi ne ka'idarsu, permanent interest, wato kawai ra'ayinsu shi ne daidai ko da yaushe. Wannan ke ne a wata riwaya ta Sa'id ibn Jubayr wadda tana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa gashi da bakinsa, yake cewa Yahudawa ne suka zo suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abul Qasim, ya ke Baban Qasim, akhbirna an khamsati ashiya, ka ba mu labarin wasu abubuwa guda biyar, fa in anba'atana biha, in ka iya faɗa mana su daidai, arafna annaka nabiyyun wattaba'ana, to mun tabbatar kai annabi ne kuma za mu bi ka. Fa akhadha alaihim ma akhadha isra'ilu ala nabiyyi, sai ce to da sharadi za mu ta alƙawari cewa in dai na amsa za ku, za ku, in ban amsa ba ba za ku ba. Irin yadda annabi Yaquba ya yi ma 'ya'yan shi da za su tafi wato neman Yusufa, ya ce da sharaɗin ba za ku dawo ba sai da shi. Kunya da suka ce abin za ku tafi da Yusufa, cewa za ku kiyaye mun amanar ɗana, ba za ku dawo gidan nan ba sai kun dawo da shi lafiya. Suka ɗauki wannan alƙawarin ko ba su cika ba kamar yadda aka ce. Da suka ce ina zama na tafi ko tarakana Yusufa inda mata ina karmu shiga wani abu. To da aka ɗauki wannan alƙawarin sai Annabi ya ce musu hatsu, bayan sun sha rantsuwa sai Annabi ya ce ku tambaye ku. Sai suka ce akhbirna an alamatin nabi, ka gaya mana alama da ake gane mutum annabi. Ya ce tanamu ainahu wala yanamu qalbu, inda mutum annabi ne to idan shi na iya su bacci amma zuciyar shi bata bacci, shi sa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata karewa ko da yayi bacci, saboda zuciyar shi tana nan a fadake, yayin da mu kuma sauran mutane idan za mu bacci ba ma zuciya ba ran mu ma gaba daya cirewa yake. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yace wallati lam tamut fi manaliha, rai din ma ce shaki gaba daya, shi sa ba wuce gaskiya yake cewa bacci kan mutuwa da gaskin. Sai suka sake cewa akhbirna kaifa tuqnisu almar'atu wa kaifa tadhkuru, ka gaya mana yaya ake yi. Kun ga wannan tambaya akan me yake sa da yayi kama da ɗaya cikin iyaye, nan kuma me yake sa da ya zama jandar ɗaya daga cikin iyaye? Sai ya ce Annabi ce musu yaltaqil mar'ani, miji da mata in suka sadu, fa in alama urrajul, idan maniyin namiji ya fi yawa ya galabaita can wanda ya riga fita, nan kuma wanda yafi yawa nabi sallallahu alaihi wasallam yace azkarat sai a haifi da namiji wa in ala ma'ul mar'ati ma ar-rajuli ana kat idan kuma maniyin mace irin da ya da namiji sai ainihin wato dan ya zama ta mace suka ce ni gaskiya ne sai suka sake ce musu akhbirna ma harrama isra'ilu ala nafsi menene abinda kakanmu yaqub ya haramta wa kansa sai na yaqub alaihi salam yayi fama da ciwon huywa abin da yake ce ma arqus sana ciwo ne na kafa wanda mutum zai kasa takawa har yanzu larabawa suna tarihin wannan ciwon to da yayin wannan ciwon ya rasa magani sai aka ba shi maganin cewa ya samu nonon dabba irin raƙuma yayi ta sha ko saniya ko na makamancin haka to da yayin shan wannan nono sai Allah ya ba shi sauki da Allah ya ba shi sauki sai ya ce to daga yanzu na haramta wa kaina kaza to menene abin da ya haramta wa kansa me abin da ya haramta kansa sai Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an yunzala tawrat me wannan kaga tunda shi ta kuransu ne wallahi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya sanar shi annabi ya ce musu harrama ala nafsihi luhumal ibl annabi isra'il ka sauku ya haramta wa kai shi cin naman raƙumi shi yasa har zuwa wannan lokacin yahudawa ba sa cin naman raƙumi sai suka ce sadaka suka ce kai gaskiya kai gaskiya tambaya ta nauke nan ta uku kenan ko sai suka ce tambaya ta hudu ma hazar ra'ab menene kwaran kwada abinda ake ji na karan tsawa in ana hadari me yake faruwa ai haka sai annabi ya ce musu malaku min mala'ikati Allah azza wa jalla ai wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah muwakkalun bis-sahad shi Allah ya wakilta da aikin raba arzikin hajjaj bi yadayhi mikhra'un min nar yana da wasu manyan gudumai na wuta yazjuru bihi as-sahab da su yake koran hajjaj kamar yadda makiyayi yake koran dawo shi da sanda yasuquhu haisu amarahu Allah ta'ala da wannan yake jan hadari yana kai shi inda Allah ya kaddara fa qalu sai suka ce fa masautu to karan da ake ji ba karan cida da dadar yake sai ya ce musu sautu murya sai a lokacin da yake tasbihi ga Allah kamar da Allah yake cewa subhanallahi sabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sai suka ce sadaka ta kai gaskiya tambaya hudu ke idan ka ga cikin tambaya biyar idan mutum ya ci hudu ai ya kamata a ce ko ya fara ta biyar ya saki kawo sakamako ko amma sai suka ce to wannan ta biyar din ita ce life ta in ta yi daidai mun yarda in ba ta daidai ba din da banza ma na bayan ma banza ka amsa su haka tun daga nan sun kare alƙawarin da aka yi na dai ce ina jin sai suka ce a cikin mala'iku kowane annabi yana da wani mala'ika da Allah yake ba mala'ikan aikin kawo mai wahayi da aikin taimaka mishi da aikin kare shi kai wane ne abokin ka cikin mala'iku sai annabi ya ce musu jibrilu suka ce a shikenan komai ya lalace kuma bai da jibrilu ba jibrilu wannan zaka aduna wa adu abai ai maƙiyinmu ne maƙiyin iyayenmu ne suka ce wani haya zalimi ne ai shi yake zuwa in ana so a halakar da wata alƙarya shi yake halakar da ita ba ya jin tausayi ba ya da imani suka dinga cin mutuncin mala'ikan Allah suka tashi suka ce ba za su imani ba shi ne sai Allah ya saukar da man kana aduwwan da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika aka saukar da wannan aya to kaji irin yadda yahudawa jama'a suke da mummunan tanaji da mummunan shiri da mummunan magana akan bayin Allah har da mala'ikun Allah sannan idan muka kalla wannan akwai wasu yare da ban wadanda ba wannan ba sai mun tsawaita wajen kawo su idan muka kalla abin da zamu gani shi su ba gudawa wannan kissa cewa suna gaba da jibrilu ƙarya ce abun ban dariya domin jibrilu nan dai shi mala'ika ne a sama su mutane ne a duniya ina suka gamu da shi suka rayu da shi har ya musu wani abin da za su gaba da shi ta nake gaba tana kulluwa ne tsakaninka da wanda kuke wuri daya sabani shi ga zakaru ko tsakaninka da wani wanda ya taba bata maka ko ya ci zarafinka ko ya ci amanarka ko ya maka wani rashin kirki ba shine kake gaba da shi ba amma mutumin da baka san shi ba bai san ka ba yana harkar shi tana karata ka kasar ku ba dai ba garin ku ba dai ba ina kai ina gaba da shi zaka magana ce suke ta ƙarya kuma shi malaika jibrilu dukkanin annabawa da wanda su suka yi imani da su da wanda ba su yi imani da su ba duka shekaru musu waye kaga lazumin haka ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai za su karyata ba lazumin haka su karyata ta annabi Musa domin mun karanta cewa warqa ibn Nawfal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha cewa wannan mala'ikan da yazo maka shine babban mala'ikan nan da ke zuwa gun manyan annabawa din sa annabi Musa alaihi salam da haka mala'ika Jibril shi ya kawo annabi Musa wahayi shi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi shi kawo annabi Isa shi kawo annabi Nuhu shi kawo annabi Ibrahim in ma wasu mala'iku suna zuwa to suna zuwa ne a cikin tawagar sa sune kiraman bara waɗannan tawagar da suke rako shi amma dai shi shi ne jagoran mala'iku masu kawo wahayi shine kuma jagoran mala'iku da Allah yake turo su a matsayin rundunoni da suke taimakawa annabawa da salihan bayi a cikin jihadi saboda haka ba su da wani dalili na yin gaba da mala'ika Jibril sai kin Allah da kin gaskiya idan wannan hujja ce to lazuminta za su gaba da annabi Musa ma kuma annabi Musa shi mala'ika Jibril shi ke kawo shi bai shi mala'ika Jibril shi ke taimaka masa shi mala'ika Jibril ba kowa bane face bawa cikin bayin Allah wanda yake aiki da umarnin Allah shi sa Allah yake faɗa cewa nazala bihi ruhul ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzari bilisanin arabiyyin mubin abu ne Allah yake in wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ubangiji shi sauka maka malaika ne ba gaban kanshi yake sai abinda Allah yake mishi ka dauki kaza kaje ka yi Muhammadu kace mishi ya saka a wuri kaza a cikin Al-Qur'ani kace mishi aya kaza ma'anarta kaza za ka bada kanshi yake aiki in aka ce kawo wahayi ya kawo wahayi aka ce ka tafi kai da mala'iku guda kaza ku kai wa Annabi Muhammadu dauki ranar Badar abinda zai yi aka ce ku je ku kai dauki rana Khaibara abinda zai yi saboda ka shi cikin mala'iku yake waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su wato ayyuka kuma ba su saba mishi la sunallahi ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru malaika jibril kamar da muka ambata shine jagoran mala'iku gaba daya Allah ya kira shi da suna ruhul qudus Allah ya kira shi da suna ruhul amin mala'ika ruhu ne tsarki ruhu amintacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi gani daya gani biyu a siffar shi kamar da Allah ya bada labari wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha inda hazanatul ma'a manzo Allah ne sallama ya gan shi su biyu ya gan shi rana na farko da ya zo ya same shi a cikin makka wasu suka ce ran da zai tafi da shi isra'i rana na biyu rana na farko ran da ya fara kawo shi wani kenan dan da ya same shi da kuma rana na biyu ran da ya tafi da shi isra'i bayan da suka tafi aka yi nisa da ya kai shi sidratul muntaha ya ce mishi to kai an ce ka tsallaka daga nan ni kuma zan koma da baya ba na wuce shi ne Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ya gan shi a karo na biyu don ba waɗannan karo guda biyun ba mala'ikan yana zuwa mai da wasu siffofi ne wanda za su ne saukin mu'amala kamar yakan zo mai a siffar wani mutum daga cikin sahabbai shine dikiya al-kadhi wanda wani sahabi ne kyakkyawa ana ce mishi yusufu ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda in ya zo mai da siffar mala'ika to yakan firgita shi ya tsorata shi saboda mala'ika jibril wata gagarumar halitta ce da take firgita mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi yace ya yi bayan kamar ce yana da bas kenan ko sai na dan waiga haka sai na ga fukafukan shi guda 600 kuma kowanne fukuke daya ya so kare iya gani na kaga wannan dole in aka aiko shi ma wasu mutanen banza ya halaka su to kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na dan adam kullun zai dinga cin karo da wannan gagarumar halitta to kullun yana cikin tsoro da tashin hankali kamar da kasan kana cikin karaman mota in ka jiwo ta kawatuwar mota ta in ko ba biriki ya kake ji a ce kuma kullun sai karaba inda zaka ganta to zaka kwata shi hankali sai ta sai yake canza kamanni sai ya zo a cikin kama wanda za a ci saukin mu'amala da shi wata rana kuma ya zo a cikin kama ta mutumin kauye wanda yake cikin alamar yanayin tafiya ko yanayin wahala mai da yake cikin hadisin wannan hadisin na innamal a'malu hadisin arkanul islam ina fata mun gane saboda haka malaika jibrilu bawan Allah ne da Allah ya zabe shi ya aiko shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hujja bace wani yace ya yadda da abin da aka aiko amma shi ba zai yadda yabi bane kawai saboda mala'ikan da ya aiko inda ya yadda ba ruwan shi da waye ya kawo in kuma ya san wanda ya kawo din yana da matsala da shi yasa ba zai yadda ba to lazumin haka ba zai yadda da abin da ya ci yadda shi a baya ba shine a taura domin ita ma shi ya kawo ina fata muna gane a cikin wannan aya za mu ga cewa Allah ya yabi alqur'ani da sifofi masu kyau dan Allah ya ce wato munazzalun min indillahi daga Allah da Allah ya ce munazzalun ala qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce musaddiqun lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabata da Allah ya ce shiriya da shi yaji da kuma Allah ya yi wa mu'minai bishara da cewa wato Allah ya anshi ayyukansu da gaskatawarsu kamar da Allah ya ce misali qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbi qur'ani an saukar da shi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bi'idhnillahi da izinin Allah sannan musaddiqan liwa bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabace shi sannan shiriya ne sannan bishara duka wannan siffofin alqur'ani wannan littafi da yake da irin wannan siffofi ya cancanta a bashi muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi da fito da alkhairan shi da aiki da hukunce-hukuncen shi saboda kira ranar gobe alkiyama ina ganin bari mu dakata haka saboda kwarewar lokaci insha Allah sai mu tashi kuma Allah ya kamu a darasi na gaba a ci gaba da wannan bayani na man kana aduwa lillahi wa mala'ikati wa rusuli wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.